Muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe, shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio, sannan za iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Maryam Dauda.
Ranar Talata rana ce da shirin yau da gobe ke tattaunawa akan batutuwan ilimi da fasaha da sana'o'i. Kuma a yau 26 ga watan Nuwamba za mu tattauna ne akan batun tasirin ilimi a zamantakewar rayuwa.
A rayuwa ce da samu ci gaba. Kuma ne ilimi da mara ilimi na ta fi gaba. Abubuwa da yawa ko da ne mutum da yake aikin yaran mota ma ce da ilimi. Ko shugabanci ma ce da ilimi. Zamantakewa dan adam ma ce da ilimi.
To muna tafi da karin bayanin wannan tattaunawar. Bayan haka za mu kawo muku hirar da muka yi da wani masanin harkokin ilimi wanda shi kuma ya ce
siyasa mutane su mada ta kasuwanci, makami na siyasa shi kuma shine jam'iyya. Shi yasa ka gani kowane ya taso ya bude jam'iyya.
Masu sauraro za ku ji ƙarin bayani. Yau kuma za mu leƙa filin matasa masu hazaƙa. Za mu kawo muku hirar da Muryar Amurka ta yi da wani matashi mai rubuce-rubuce wanda a 'yan kwanakin da suka gabata ya sami wata lambar yabo daga ƙasar Ghana. Sannan kuma za mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe don jin duk waɗannan wato bayanan.
Madalla wani matashi mai suna Madassar Danladi Sidi marubuci ne dan jihar Kano wanda ya lashe wata gasar marubuta da aka gudanar a kasar Ghana. A wata hira da suka yi da Baraka Bashir wakiliyar Muryar Amurka, Madassar ya ce ya fara rubutu ne tun yana da shekaru 15 da haihuwa.
Malam Madassar ga ka matashi kuma naji ka ce me ka karanta a jami'a?
BSc Mathematics.
To me ya hanka da ka fara rubutu?
To tun ban wuce shekara 15 ba na fahimci cewa zan iya bada gudunmawa a fannin rubutu. To a lokacin da nayi sai kuma Allah ya bani sa'a, sai naga mutane suna haba-haba da abun da nake rubutawa. Tun daga wannan lokacin na dan yi aiki a gidajen wasu kamar jaridin haka.
To da wani littafi aka fara?
Na fara da wani littafi mai suna Igiyar Allah. Bayan na gama secondary school sai na rubuta Life is Beautiful When Our Hearts Are Open. She Life is Beautiful When Our Hearts Are Open littafi ne da na yi shi akan rayuwa. Yadda aka fara rayuwa a duniya da kuma fahimtar addini game da rayuwa da kuma fahimtar masana rayuwa na kowane fanni.
Bayan wannan kuma fara?
Bayan wannan na rubuta irin su a rashin uwa, na rubuta su me ke faruwa.
To ai kuma ka samu award a wani littafi?
Life indeed.
Life indeed. Shi kuma labari ne akan ni.
Labari ne akan matasa, musamman matasan arewacin Najeriya. Yadda zaman banza ya mana katutu da sauransu da kuma matsalolin da yake haifarwa da hanyoyin da za a bi a gyara waɗannan matsalolin insha Allah.
A ina aka samu award?
A Ghana.
Ghana.
Online ne yawanci.
Online ya aka yi harkar shigar da littafin, ya aka yi ka samu labarin shi wannan award din harkar shigar da littafin har ka samu labarin?
Akwai wani zan iya cewa yayana da ya kira ni yake ce min gashi za a yi wata gasa Surasa TV a rufe. To a wannan lokacin Allah ya taimake ni na yi, ina baɗar ka san abu na farko. Da na shiga Allah cikin ikonsa kuma sai na gani nasara.
To madalla, yanzu bari mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce menene tasirin ilimi a zaman rayuwa? Ga wasu daga cikin amsoshin da muka samu.
Eh
To amsa ta farko ta fito ne daga Yakubu mai manja funtuwa yace salam yau da gobe ikon Allah ilimi shine ginshikin rayuwa ilimi shine gishirin zaman duniya ya kamata matasa mu tashi tsaye mu nemi ilimi hakan shi zai sa mu ji dadin rayuwa shi kuwa Abubakar Yola Yokasala yace salam yau da gobe a gaskiya tasirin ilimi baya misaltuwa duk da ni ban yi karatu ba domin ban taba shiga aji ba amma kwadayin ilimin ya sa na daddage shi kuma gwani manajan bullo da masak yace salam filin yau da gobe ilimi abu ne na musamman wanda yake da shi shi ya san menene zaman duniya shi kuwa Alhaji Kabiru Highlanders yace ilimi gishirin zaman duniya duk mutumin da aka ce ba shi da ilimi gaskiya rayuwarsa ba za ta yi kyau ba bare kuma ma ta yi tasiri da fatan zamu dage wurin neman ilimin addini da na zamani baki daya ku tashi lafiya daga nan kuma sai Hafsat Usman Hafsilo Malamaduri da Amina Adamu Malamaduri suka ce salam yau da gobe mai ƙaryata boka hakika ilimi shine gishirin rayuwa don gudunmuwar da ilimi yake badawa a rayuwa yafi gaban aƙidaya shi kuwa Dauda Hudu Unguru yace hakika ilimi yana da babban tasiri a rayuwar bil'adama domin kuwa shine ma kashin gadon bayan rayuwa kuma shine ya bambanta mutum da dabba sai kuma Shehu Adamu Rajau yace tasirin ilimi a zaman rayuwa kamar gishiri ne a cikin miya idan babu shi miya ba za ta yi dadi ba Abubakar Kawu Girgir yace ilimi ke sa dan Afrika ya je Turai ya zama wani abin kwatanci kuma ilimi shine gishirin rayuwa kuma garkuwan dan Adam saboda haka ilimin tasirinsa a rayuwa ba zai lissafa ba kawai a nemi ilimi shine mafita sai kuma Inuwa Abdul Malik Unguru yace shi dai ilimi hasken rayuwa ne domin sai da ilimi mutum yake amfanar da al'umma idan kuwa mutum ba shi da ilimi to babu wani amfani da zai yi wa al'umma saboda haka matasa mu nemi ilimi sakonmu na ƙarshe ya fito daga Adam Yusuf inda yace ilimi ai shi kamar ruwa yake inde babu ilimi to rayuwa ba za ta yi kyau ba har abada to mun gode da waɗannan sakonnin a ci gaba da aiko mana da su to masu sauraro yanzu kuma zamu je ga zauren tattaunawar mu wanda na jagoranta inda wasu matasa da ke zama a birnin Kano suka yi bayani akan tasirin ilimi a zaman rayuwa
da farko jinana Awani Muhammad na biyu jinana Madam Riyam Said
to muna maraba sai kuma wa
wani mun tarbi Usman Kofar Nasara
mun tarbi Usman Kofar Nasarawa to madalla maraba da zuwa wannan dandali namu shin menene tasirin ilimi a zamantakewar rayuwa
wato tasirin ilimi a rayuwa shine zamantakewa da jama'a da zuwa makaranta da kuma mu'amala na wajen aiki da guraren sana'a babu ilimin da yake mu'amala da jama'a shi ne babban ilimi ka fita daga wurin da kake unguwan da kake ko jihar da kake ka je wani jiha sana'a ko wani dalili ya kai ka za ka je ka samu wani ilimin da ba ka da shi kuma idan ka dawo kuma mutanen da kake da su za su faru da wani abubuwan da ka samu sannan shi ilimin ko wani aji shi ma yana da kyau don kore jahilci don ko kasuwanci za ta yi yana da bukatar a ce ka ɗan tsayi wani abu domin kasuwanci ta zai tafi wasu abubuwan da yake fi ko rubuce-rubuce ko su ga ya ko yanda za ka ce abin da siyarwa zai zama maka da sauki ba za ka samu wato asara ko wani abu da yawa ba wanda shi ne zai kore wannan abubuwa
to madalla mun ji wannan bayani so yanzu kuma bari mu je ga malami na gaba shi kuma mu ji me zai ce
mun ga ilimi kuma ne ji ne kuma gaskiya ta cikin ilimi ga shi abubuwa na nuna biya duk komai da komai a rayuwa sai da ilimi za a samu ci gaba ko kuma da cikin ne ilimi da mara ilimi ma ta fi ta fa ko da abubuwa da yawa ko da ne mutumin da yake haka yaran mota ma sai da ilimi ko shugabanci ma sai da ilimi zaman ta cewa dan adam ma sai da ilimi
to madalla sai kuma malam Larwa ne ina ga shine bai ce wani abu ba dai ta kunna kafin mu ci gaba
to salamu alaikum to ilimi ya kaure komai duk abin da zaka ce zaka yi shi na tsawar kana tattare da ilimi zaka ga akwai bambanci da wanda ba ya da ilimi shi sa ake cewa Hausa ke cewa neman ilimi ko da a birnin kanne yana da kyau ka je ka neme shi dan ka san yanda za ka iya mu'amala da al'umma iya tafiya sai duk inda za ka shiga ya sha bamban da wanda ba shi da ilimi wanda yake da ilimi za ka gan shi daban tsarin tafiyar sa daban tsarin mu'amalar sa daban harkar shugabanci ma wanda aka kai aka ce ya karanci ya san me yake a harkar ilimi za ka ga tsarin ta fitar da ilimin ka daban yake da wanda ba ya da ilimi
kaba wanda shi kuma bai da ilimi a zamantakewa ta ya ake ganewa ne
to shi wanda ba ya da ilimi a zamantakewa yanayin mu'amalar sa ma ko da furta magana ma za ki iya yi za ki ji da bambanci da wanda yake da ilimi da bambanci za ki ji shi da ba ta kan da za ki ta magana da ake cewa ba hauke zarabu ne da abin da ya fito bakin sa kasar shi a gurin sa sai dai ya fada domin me saboda ba ya da ilimin abu ba'idar ilimin mu'amala ba'idar ilimin addini ba'idar ilimin boko ba'idar ilimin zamantakewa da sauran al'umma na sauran baka da wannan to za ka ga mu'amala ka kasa bamban abin da za a iya bambanta ka da shi da dabba za a iya haɗa kama da dabba amma ba wani bamban fara baka da dabba wannan shi ne
to Malam Muhammad yana kusa
na gaskiya hakan zamantakewa na ilimi da marasa ilimi akwai bambanci ta wani ɓangaren marasa ilimi ko da misali ana karatu ne idan yi tambaya ko kuma ana kokari a gamsar da shi za ki ga irin maganin da yake yi shi kansa malamin ma sai yake koyi shi kawai yau duk abin da za a gaya miki ba zai gamsu ba saboda ne rashin shi ne wani da zai kai tunaninka ya kai ga abin da ake so a gaya miki sai an yi amfani da wasu hikima sannan za a gamsar da shi game da abin da ake so ya gane don ba zai gane da wuri ba kuma duk abin da za a gaya miki zai gaba daidai kake gaya miki ba saboda ne ba shi da wannan ilimin tunanin ka da komai da kai ya gano me ake so a faɗa miki ba ni ma da mun ma an ba hakuri ne ba sai ya kula da shi ma inda ba zai iya ma don kar da shi wajen ba da amsa ba
to malamin tare na kusa shi kuma me zai ce
gaskiya akwai bambanci da yawa saboda ko da a ban wannan da kiya ko da zama ya kasu ka samu mai ilimi da mara ilimi akwai bambanci ko ko da sun magana kuma ko mu'amala sai dai ki hakuri da gaskiya da mutum ne ka ce ma yau dai ba shi da ilimi ne kai hakuri da a rayuwa
to malamai yau kuma sai gashi an waye gari wasu sun je makaranta amma kuma tunanin su da yadda suke halayyar su tamkar jahilai me kuke gani yake kawo haka to shi kuma Malam Larwani me zai ce game da wannan batu
abin da yake haifar da irin wannan farko
yayi
rashin tarbiyya ne kan farko daga gida
to kai ma a ganin karshen tarbiyya kenan
idan ma mutum yana da tarbiyya tun daga gida za ki ga tsarin kama da fari ko da ma bai zauna aji ba za ki ga tsaka kama da dan take wannan shi ne farkon abin da yake haifarwa rashin tarbiyya amma ma tsawar mutum ya samu tarbiyya daga gida za ki ga tsarin sa daban yake wannan ta fitar da ilimin sa da mu'amalar sa ta harkar aure ko zamantakewa da sauran za ki ga daban yake ga wannan wannan
yawa to shi kuma me zai ce game da wannan batun
matsalan masu ilimi yake kawo matsala ne za su gaba da tarbiyya ba wani abu bane ba to da yawa yanzu a wannan rayuwar da muke san ƴaƴa ne da yawa
san ƴaƴa
yaro yana abin da ba daidai ba ga a nuna miki ba sai san ƴaƴa to daga kan kuma gaba za a so su gari kuma ba za su gari ba ta za su ga iyayen mu kakannin mu da ba su da ilimin amma kuma akwai aiki a ƙasa wato na tarbiyya da komai kamar masu ilimi ne yanzu da ilimin amma babu tarbiyya sai ga duk yin wannan da ana yi a waje in an tsaya wata biyar ba wanda zai ci danni saboda ya ɗan gyara ne amma ban da yanzu ya san ba da zai gyara ne ba amma dan ne za a magana kuma akwai san da zai je shi yana so kai ya ce yaron ya bari ba zai bari ba saboda ya riga ya koyi da wannan abin ya shiga jikin sa sai kan kuma da sai bane yanzu kuma suna ana so ya bari ba zai bari ba to wannan shine babban matsalan da kika ga ana faruwa na ya ilimin amma babu tarbiyya
bari mu dan koma baya kadan dazu na ji kun ambaci muhimmancin ilimi a shugabanci to ya kuke ganin tasirin ilimi a wasu shugabannin al'umman mu a wannan zamanin
wannan zamanin ya ga dani wanda suka taso tun daga farko dama iyayen su sun ba su horo sun taso da tarbiyya da tausayin mutane tun dama a gidan su zaɓiga ana yin abin da ya tafi taimako amma za ki ga wani shugaban bai san waɗannan abubuwan mutum ba.
To bari mu je ga Malam Mantari da kuma Malam Redwan. Kama ta yaya kuke gani ya kamata a karfafa gwiwar matasa ta fannin ilimi? Malam Redwan muna jinka.
To farko dai abin da zamu ce gabanni ko kuma harkar abin da ya shafi harkar ilimi dukkan mu taya mu tsoron Allah. Mu sani ba mu taya gaban ranar gobe kiyama. Yawa idan kika taya kika bibiyar su a waɗanda suke shugabancin kasashe. Misali zan yi fatin da kasa ta Najeriya. Ai yawancin su ba ƴaƴan wasu bane. Ƴaƴan sadaka ne. Wasu ma sai su ga makarantu an siyar da su yanda an shayar da su da komai a kan kuɗaɗe na harka na gwamnati. Ko ba haka ba. To a taya su bibi Allah su girman Allah. Yanda aka koyar da su kuma su taya su koyar da ƴaƴan talakan nan. Yanda suka taso daga farko kuma wasu sassan su talakawa ne. Misali kamar muna koyi ko da yake da Ahmadu Sakonan Kamfato muna koyi da Kuriya Tabawa Falewa dukkan irin su murtala in kika tsaya kika dube su wannan ba wani ba wasu masu kuɗi ba ne kuma haka ba to idan muka tsaya muka koyi da sarki yadda suka ba wa matafaka insha Allah matasanmu aka tsora su muna da jajirtattun matasa wallahi muna da jajirtattu wanda za ki ga an nuna musu hanyoyi na harkar ciyar da al'amari na gwamnati gaba wannan ita muna da sutungi da yawa a ƙasar nan to amma abin da ba a so ba a san a nuna musu sosai yadda ya kamata wannan shi ne babban ƙalubalen mu amma matsawar za a tsira a kan wannan in sha Allah za a ga tarbiyya za a ga ilimi za a ga ci gaba a sauran ƙasashe sai yadda ake tsammani muna da matasa da jajirtattu wanda sun karantu kai kuma san me suke yi a rayuwa.
Yawwa to mana awal gare ka yanzu.
Yanzu za a taimaka wa matasa shi ne a gida da yawa za ki ga ba yana da ƴaƴa ba yi da farkon da zai ke makaranta kuma za ki ga ba ya kai kuma ya ce bari ya kai ce kai ki gure sana'a idan suka koyi sana'an nan in Allah ya daga cikin su sai wani ya yi zuciya ya ce bari ya kai kansa makaranta ko da yawa ana samun irin wa'innan ba a siya yadda ba su ke makaranta ba amma albarkar sana'a da haka sa su sai su ga sun kai kansu makaranta a sun yi primary secondary a sun kawo jami'a ba a kan wannan sana'a da suke da shi ya taimaka musu sannan gwamnati ma za ta taimaka amma iyaye ta rinka gane hakki a kan su har su rinka ɗaukar gwamnati komai gwamnati a'a sai ne Allah zai kalle ka ba gwamnati ba gwamnati ma ta ma sai ne farko sai ka iya kokarin ka sai ka nemi gwamnati ta taimaka maka iskan da mutum Allah ba su da a yare da dubon da ya kamata yi. Wannan gwamnati ma ta taimaka na wurare da yawa da ake buɗewa na wurin koyar da sana'a. Akwai wani gwamnati da ka zo ka ringa kunnuwan yara ana kai su wurin sana'a dole ake kai su. Wani da zai suka koya ɗin suka ga ya musu amfani. Amma da ta ne za a kai haka nan ba za su je ba. Dama tun daga farko da ake magana cewa gaskiya ko itace sun yi na ɗanyi ake manta a sashi abin da ya yi. Wannan ya wuce ya wuce. In ka ce ya ka kanka ka karewa ne to ina kira ga iyayen yara da su yi kokari kamar yadda Allah ba su amana na ta'ayya su kula da yi abin da suke kiyawa na tarbiyyar da yaran da ilimin tarbiyya.
To mun gode Malam Awal. To ina Malam Mantari yake shi kuma me zai ce?
Gaskiya sai ne za a ji maka matasa su tafi da harkar su ne kuma kuma su tafi da harkar su ne saboda saukar sauƙar rikin wasu abubuwa su dan jiya su dan jirgi shi ne
to Malam Mantari ban tare numfashin ka ba amma ta nake gwamnati tana dan bada tallafi daidai gwargwado a makarantun gwamnati wani tallafin kuma ake bukata ta wani fanni
gaskiya gwamnati tana bada tallafi a makarantun gwamnati a ɓangaren primary amma gaskiya tallafin da ake bayarwa ya yi daidai amma yadda haka dai a matsayin mu ne yanayin kasa da nema a san tsara ne tallafin ni za ga wasu sun samu wani ne ma da kashin da su kuma su da karatu saboda ba fa'i da kuma ma zai ga fa'i da rinkin da zai yi gaba da karatu zuwa a aiki
Allah a da rafiku kai ka gage sani a cikin mashiya karamo al'alim masanin sirrin sarari da kuliya ka sallada ayyuma bauta da sani a cikin biyayya amfani ilimi aiki da sani bisa sun kaya
mu zauna lafiya
badan badan wa akuliya hakanan demokara iya ita ma ambar muwaya ile mai islamiya muna ta karo dan jayayya muna ta fagauniya jiban gafiyar faido a waya
Gaisheka. Masu sauraro har yanzu dai kunna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ku gafarce mu don a farkon shirin an samu kuskure na dan gutsurin bayanin da muka sako muku a sauti. Amma yanzu ga cikakkiyar hirar inda na tattauna da Malam Kabiru dan Ladin Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Wanda masanin ilimi ne inda shi ma yayi min bayani game da tasirin ilimi a zaman rayuwa to malam yaya kake ganin tasirin ilimi a zaman rayuwa a wannan zamanin
wato shi ne da wannan zamanin da ma tun da aka halarci duniya in koma da ainihin wato manyan littattafan da muke amfani da shi daga Zabura a Taura da Qur'ani duka yayi nuni da cewa lokacin da aka halarci mutan hadam farkon abin da aka nuna masa shi ne san ainihin wato muhallin shi san abubuwa da ke kusa da shi sannan kuma ya ba su suna al'umma da ba ta ta gini ne game da ainihin abin da ka sani ba wata al'umma da take cikin gaba idan wannan al'umma din ba ku da ilimi aka saka wa magana ilimi wato ba wani jahil da zai zo daga a ce wai a ilimi a kan ko ba san ilimi duk lokacin da haɗe ainihin wato al'umma ta lalace tare da tare da abin da take yi yayin ka bincika za ka samu wannan al'umma ta ilimi ya bar cikin ta babu ainihin wato ilimi a cikin da maluma da saboda haka duk wata al'umma da take so ta ci gaba dole ya zaman to wato ilimi ya zaman to kaman kashin bayan ita wannan al'umma din in babu wannan to wannan al'umma din ba za ta ya ta ci gaba ba don baki misali da irin abubuwan da suke faruwa yanzu a Najeriya kuma baya da aka samu na ilimi a shi jawo halin da muka samu kanmu a yanzu saboda ainihin hukumomi da iyaye wanda yake tarbiyyar yara yake aminci a hukumomi wanda ainihin wato ilimantar da al'umma ke aminci da ita al'umman da za ta yanka ba ta ba wa ainihin ilimi muhimmanci abin da muka sa a gaba shi ne mutane su je makaranta su samu certificate saboda kai su zai ke aikin gwamnati ko kuma su samu albashi wato ba wai ana amfani da ilimi wajen gina al'umma ba ne ana amfani da ilimi kawai wajen neman aiki da kuma abin da za a saboda haka duk al'umman da ya samu irin wannan za su ga ainihin ci gaban ta kayyadajjen ci gaban na biyu kuma shi ne zamantakewa na al'umma gaba ɗaya a gidajen mu a unguwannin mu za su ga unguwannin da ake da mutane masu ilimi za su ga zaman su ma ya sha bamban ko kuma gidan da ake da ilimi za su ga zaman rayuwar wannan gida ya sha bamban da ainihin gidaje na mutanen da ba su da ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske al'umman da bai yaka da ilimi jama'a al'umma din ba ka da cigaba har abada
to malam ka san yanzu akwai wani abin da malam bature yake cewa educated illiterate wato mutumin da ke da ilimi amma kaman ba shi da ilimi to me zaka ce game da hakan menene kake ganin yake janyo hakan mutane su je makaranta amma duk da haka su fito suna aikata abubuwa kaman waɗanda ba su da ilimi
wato akwai karatu akwai kuma ilimi shi ilimi da shi a karatu kai ake samun shi ba ilimi ya haɗa da experience wato ainihin wato sai da zan fitin nashi a wata ba amma dai irin abubuwan da mutum ya koya yau da kullum wato ya gani ko kuntanci da al'umma ko kuma dai shi idan sa ya gane mashi ko kuma jikin sa ya gane mashi sannan kuma akwai abin da ake kira analytical reasoning wato yadda mutum zai iya ganin abu sannan ya duba wato ya auna shi cikin wato abin da na ilimi akwai bambanci tsakanin wannan da kuma ainihin zuwa makaranta a yi karatu ya ce ga mutane da yawa suna da ainihin certificate da yanar cd yana da shi amma ka zo na ka fara magana da shi sai ka ji wato wannan karatun da ya yi din ba yi da tasiri a kan wato yadda yake gudanar da al'amuran sa na rayuwa ko kuma yadda yake yin rayuwa
ya za a magance wannan matsalar to
sai akwai hanyoyi da yawa da ake magance irin waɗannan matsalolin rashin ilimi na farko dai dole ne wato ilimi hakki ne na gwamnati wato dole ne gwamnati ta ilimantar da al'ummanta duk kasar da za ta ilimantar da al'umma wato za ta ga irin wannan abubuwan da muke magana a kai da idan ji makarantun mu musamman makarantun na gwamnati yanzu ya ji da hatta malaman da suke koyar makarantun gwamnati mun ba ta ma kai da hankali wannan makarantun saboda haka inda an yi wa mama wato zai yi a magance wannan matsala da muke gani a yau saboda mun shafa da makaranti masu zaman kansu abinda suke an gina su ne kan riba ya su koyar da mutane karatu su fahimci yare amma babu ainihin wato gishirin ilimi a cikin abubuwan da ake koyar yara sai haka akwai abin da ake kira social coping strategy wato yadda mutum zai iya wato ya rayu in bai kusa da wanda yake kula da shi in ya bar wato muhallin shi zai iya rayuwa a wani muhalli din wanda ba muhallin shi ba wannan shi ne ainihin ilimi wanda yawanci in sun je makaranti masu zaman kansu ba sa mai da hankali a kan wannan sun fi mai da hankali a karatu na cin jarrabawa a sauran makaranti kuma wanda yake na public wato makaranti na gwamnati ya ce da akwai wannan abin a lokacin da muka tashi ne mun ga irin waɗannan abubuwa da aka yi wanda ba wai karatu na aji kawai za a tsaya masa ba akwai karatu na rayuwa wanda yana da muhimmanci tare da gaske dole ne kuma ne su bi da ainihin wato tare da na ilimi wanda ake da shi a yanzu a ga wani irin gyara ga masjidin da duk an amince cewa akwai waɗannan matsaloli din wannan matsala ita ce a karance ta in an fahimci cewa akwai wannan matsaloli za a zo ne a bi da ga a kowane bayan shekara biyar da mun ya kamata a yi irin wannan abubuwan a bi da cewa irin ilimi da ake koyar da mutane ya dace da irin zamanin da suke in bai dace ba a sake rijiyar na ke abu da ne ya kamata a koyar da ainihin yara da ɗalibai in an yi wannan yana da nijiyar rage irin yayin na abubuwa da suke gani na wato educated illiteration wato mutane masu masu karatu amma ba su da ilimi.
Malam dai a gaskiya kwanan nan yawancin ɗalibai sukan na kan yawan jin suna faɗan cewa ko kuma suna ɗaura alhakin rashin ilimi kan gwamnati cewa gwamnati basa wato gwamnati bata ba su tallafi ba yadda ya kamata shin a ganinka za a daura alhakin rashin ilimi a al'ummar mu kan gwamnati gaba ɗaya
hakkin gina al'umma yana kan gwamnati akwai abubuwan da gida za su yi a family na mutum a kuyani na baba da mama hakkin tarbiyya da ainihin tabbatar da cewa an sashi makaranta amma akwai hakki na gwamnati na tabbatar da cewa kowane yaro da aka haifa a kasar ka ko kuma a yankin ka ya je makaranta wanda yawanci gwamnatocin mu sun yi a fati a baki ba a damu da wannan ba amma akwai kuma banda na kai yara makarantar akwai hakki tabbatar da cewa an sa abubuwan da suka dace a waɗannan makarantu na daga ajujuwa ababen zama da kuma ababen koyarwa da ainihin training na malamai din wanda za su koyar da ainihin ɗaliban nan ba kuma training kawai ba akwai training da retraining wato a koyar da shi a sake koyar da shi ba wai kawai malami ne daga ya samu aiki a primary ko a secondary yanzu ya zauna ya yi shekara 20 da ke tsarin ilimi ba in an ci gaba da haka ya ji an koma kuma gidan jiya shi wanda yake koren shi ma bai sani ba.
Sauraro abinda ya sawwaka kenan a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Madina Dahir mai shanu da ta taya na gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu Mr. Dan. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yes.